Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. A yau shirin zai mai da hankali ne akan abin da ake kira cin zali tsakanin ɗaliban makaranta, wato bullying a Turanci. Inda kuwa makon da ya gabata akwai wani bidiyo da ya karaɗe shafukan sadarwar zamani da ya nuna yadda wata ɗaliba ta ci zalin 'yar uwarta a makaranta. Shin ta yaya za a magance irin wannan matsala? Sannan kuma waɗanne irin matakai ne ya kamata gwamnati ta ɗauka domin a rage ko kuma a kawar da irin wannan matsala ta cin zali a makarantu, wanda mutane da dama suka fi sani da bullying? Sannan idan muka leƙa ɓangaren ƙwalama, a yau za mu ji yadda ake yin farar miya, wato white soup. Masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, sai ku biyo mu a cikin shirin na yau da gobe. Haka yake masu sauraro, yanzu zan ja gefe in bar ku da wakiliyar mu a birnin Abuja, Najeriya, Rukayya Basha, da kashin farko na tattaunawa da ta yi da bakin da ta gayyato a teburin tattaunawar mu. Rukayya, bismillah.
A yau shirin namu zai mai da hankali ne akan cin zali, wanda aka fi sani da bullying tsakanin ɗaliban makaranta, wanda ko a makon da ya gabata akwai wani bidiyon da ya karrade dandalin sadarwa na zamani da ke nuni da wata ɗaliba wacce ta ci zalin 'yar uwarta a makaranta. Shin ta ya za a magance irin wannan matsala? Sannan kuma wani irin matakai ya kamata gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin a rage a kawar da irin wannan matsala ta cin zali? Sannan idan da lokaci za mu tabo ɓangaren ƙwalama, inda baƙuwar mu za ta gwada mana wani nau'in girki wanda uwar gida a gida za ta iya yi domin burge mai gida. Masu sauraron mu, sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar namu zai kasance. To madalla, a cikin zauren namu na yau dai muna tare ne da
sunana Honorable Abubakar Adamu Musa,
sunana Hawa Ahmed Aminu,
sunana Dr. Hawwa Babura. Ni kuma ƙwararriya ce a ilimin yara matakin farko da kuma walwalar ƙwaƙwalwar yara a cikin bincike mai zurfi, wato wanda ake kira Research of Brain Development.
To Hajiya Hawwa, ya girman wannan matsala na cin zali duba da cewa wato yarki ma ta taba shiga irin wannan yanayi ko matsala?
A gaskiya cin zarafin yaro ba karamin illa bane ga yaro, saboda yana sa yaro ya shiga cikin wani matsanancin yanayi wanda indai ba wani ikon Allah ba, abin yakan kai ga yaro ma ya rasa ransa. Saboda ni ya faru da ni da yata, ga naune ni ba jiyau ba.
To Hajiya Hawwa, ta yaya kika gane cewa yarki na cikin wannan matsala ta wato cin zali da ake samu tsakanin ɗalibai ko kuma ƴan adam haka?
Ai, babban matsalar shine da farko dai ma an yi mata head girl ne na junior section. To daga nan kishi ya shiga tsakaninta da wata yarinya, yarinyar ma an yi expelling ɗinta ne daga wani makaranta, sannan aka kawo ta makarantar da su Zainab suke, kuma unfortunately aka sa ta ajin da Zainab take. So sai kishi ya shiga tsakani, an yi wa Zainab head girl, take ganin ita ya kamata aiwa head girl saboda ta girma ma da yaran aji. So tana da yara da ta sani a senior section, maza ne samari, suka haɗa kai suka fara bullying ɗin Zainab, cewa tunda Zainab she's tall and slim, haka doguwa ce siririya baka. So in sun ganta ta zo ta, sai a yi tafi, a yi dariya, a tafa, a ce waye ga head girl, headgear gata nan wata kaman pencil ne a'a kaman biro a'a mai kama da tabarya gata baka wane ne irin da aka fara tun ana irin wannan tun baya damunta dai dan so madamunta amma still sai irin bata damu ba so su seniors din ran da suka yi graduating akwai dai wanda yake ubansa retired army officer ne saboda haka sai yazo da bindiga makaranta ya dinga harbi har sai da aka school of art ta kira ainihin mobile aka yi kore su so sai suka threatening din Zainab cewa ai ba tana takama ita headgear ba yau za su kawo karshen headgear sun sai islamiyan da take zuwa za su je su harbe ta su kashe ta kuma su kashe banza kuma babu abin da zai faru to ranan ne Zainab ta tsore ta sosai saboda sun ce za su bi ta islamiya su harbe ta it was on a Wednesday ta dawo makaranta ba ta gaya wa kowa ba ta shirya ta tafi islamiya wallahi an kai ta islamiya nan ko minti 30 ba ai ba aka mana waya aka ce ai ga Zainab ta suma saboda ta sa tsoron akan cewa tunda sun ce za su zo to ko lalle za su zo so tana ganin kawai ranan nan kwanan ta zai kare ta suma aka mana waya muka je muka kai ta asibiti bayan ta muka kai ta asibiti ma ta shiga koma kwanan ta biyar tana koma babu wanda ya san me ya same ta sai dai ana ta sa mata drip kawai ana ainihin mata allurai da za a yi reviving dinta to ran da ta farfado ta bude ido ta kalli likitan sai ya ce mata Zainab welcome back what is wrong with you Zainab kawai sai ta fara hawa ta ce masa doctor I don't want to die to amma kawai dai tana matsanancin shi ta sake suma for another 4 or 5 days ne to da ta farfado shine kawai muka arrange muka kai ta American Hospital a Dubai ba irin test din da ba ai mata ba suka ce su ba su ga komai ba a lokacin su aka ta tambaye ta akwai abin da yake damunta tace babu to amma kawai dai tana matsanancin ciwon kai sai aka ba mu magungunan ciwon kai kuma ta fara irin seizure din nan tana jijjiga wani lokaci so sai aka ba magani muka da suka ce mu koma after 6 months so duk lokacin da ake hutu ne Zainab lafiya lau a gida ba ta da matsala amma da an koma makaranta sai ciwo ya tashi so a cikin an koma makarantar nan suna cin zarafinta ita kuma ba ta fada wadancan kuma sun ma riga sun yi graduating sun bar makaranta so sai daga baya ciwo dai yana ta tafiya seizure nan kullun yana ta karuwa muka je muka kai ta wani asibiti a London su ma suka yi test din su suka ce ba su ga komai ba aka ba ta magani muka dawo abu bai yi ba muka je umra Saudiya ciwon ya tashi muka je wani asibiti nan ma aka yi mata test din aka duba aka yi diddai to daga baya ne sannan aka ce za a hada mu da psychotherapist ai mata therapy to shine da aka yi therapy matar ta yi ta mata dai sannan ta yi opening up ta imami ya faru shekara biyu muka yi ba mu san abin da ya same ta ba ba wanda ya san menene cause din matsalar ta dan da ana ta aka ce ko aljanu ne ko wane ne wallahi ashe bullying inta da aka yi tana da irin yarinya ce mai hakuri kuma ba ta son fada ba ta son tashin hankali to tana da yayi tunda ita ce rauta tana ganin idan ta fadi abin da ya faru za su je su samu yaran nan a makarantar nan za a yi tashin hankali Zainab in ta ga ana fada ko dai ta bar wurin ko kuma ta yi kokarin raba in ta ga yafi karfin ta za ta bar wurin ko ma ta fara kuka saboda ba ta son fada ba ta son tashin hankali kuma tunda abin nan ya faru ba ta taba nuna mana komai ba tana behaving normal za ta shigo cikin jama'a za a yi wasa da ita za a yi kallo da ita za a yi komai da ita so babu wanda ya taba tunanin cewa akwai wani matsala sai daga baya
to Dr. Hawwa shin a matsayin ki na wannan matsayi da kika bayyana mana me ke janyo irin wannan cin zarafi tsakanin dalibai a Najeriya
gaskiya akwai abubuwa da yawa da suka tattaru suke janyo cin zali a tsakanin yara ko kuma babba ya ci zalin yaro wannan abubuwa sun dangana ga wato a bincike mai tsanani da aka ga yanda ake tayar da yara to sukan fake a wani gurbi a kwakwalwarsu da ake kira a turance survival state to duk wani yaro wanda ya kasance bai taso da walwala a rayuwarsa ba yakan tashi ya zama mai cin zarafi ko cin zali wanda ake kira bully abubuwa da suka tarkata suke tasiri a kwakwalwar yaro ko yarinya ko mutum har ya girma yanayi ya hada da shi kanshi an ci zalin shi yana yaro rashin kulawa ta iyaye akwai a turance abinda ake kira trauma da kuma stigma wato tsangwama ta al'umma ko da kaga an tsangwama mahaifiya a gidanku maybe babanka baya mutunta mahaifiyarka ko yayyanka kaga ane musu ka tashi kai ma tsoron kar a maka sai zamana kai sai ka ci zarafin wani ko zalun wani dan a ji tsoronka. So yara daga gida kanana an sun fita waje suna da wani gurbi a zuciyarsa da sai sun cike shi. To wato yaqinin cike wannan gurbin da yake zuciyarsu akan tsoron kada su ma a kalle su a matsayin ba su da kuzari da za su yi wani abu a tasiri a rayuwarsu sukan tsangwama wani yaron. Sannan ko da a ce yaro a gidansu a alkince yake idan ya fita dole dai abinda muke kira mu professionally abinda ake kira rainanda uwa da uba ba su isa su kadai su ba wa da horo ba saboda da yana girma ne a cikin al'umma. To koda a gidansa an killace shi an masa duk abin da ake bukata in dai zai fita yaga abubuwa marasa kyau ko a talabijin ko a waje a cikin abokanai ko a gari hakan nan ma to abubuwan nan da zai kalla suna iya tasiri a kwakwalwarsa su janyo masa rikicewa kwakwalwa akan yadda zai yi mu'amala da mutane makamancin haka.
Masu sauraro har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Ga malama Rukayya da ci gaban tattaunawa da ta koro tare da baki akan wannan batu na cin zalin ko bullying a tsakanin dalibai yan makaranta.
To Malam Abakar, in na dawo kanka kaji abin da Dr. Hawwa Babura take faɗi kan abin da ya shafi cin zarafin ɗaliban makaranta da aka yi kwanakin baya a babban birnin tarayya Abuja. To a matsayinka na masanin wato halayyar ɗan adam, me zaka ƙara kan wato irin waɗannan yara da ake cin zarafin su ko in ce irin waɗannan yara da ƴan uwansu a makaranta suke cin zarafin su wanda mutane da dama suka fi sani da bullying?
To wato ba za mu ce komai ba yanzu sai mu ce Allah dai ya ci gaba lamarin yan Najeriya musamman ma iyaye. Domin gaskiyar magana shine abun da yake faruwa ba laifin yara bane da suka aikata wannan laifin. Laifi ne na iyayensu da su suka tabbatar da su da su ne kuma suka ba su irin tafarki na rayuwa da za su iya siya a kai. Kuma ita ma kanta makarantar tana da nata laifin. Domin yaran nan yariyan nan da aka yi mata wannan abun waɗanda suka yi mata ba wai shekaru suka fita ba a tsaye ma in ka kalle su ba wai wani jiki suka fita ba amma sun sai a gabanta suna ta mata maganganu na cin fuska haka har ya sa ta fashe da kuka. Abinda aka ke nuna maka ci ne akwai matsala na ɗabi'a a tsari da na iyayen waɗannan yaran suka tarbiyyantar da su. Akwai kuma matsala na gudanarwa da ita ma ta shafi ɗabi'a a tsari game da irin karantarwa da wannan makarantar take. To wannan shine babban umur abaisa abun da yake kawo abubuwa irin wa'innan. Abu na biyu, su idan yarinya da tana shekara 12 za ta iya siyawa ta kalli ƴar uwarta mace ɗaliba kamanta ta yi masa irin wannan cin fuskar a yacin ta, to me kike tsammani zai faru idan ta yi aure? Ya za ta yi mu'amala da namiji? Ya za ta yi mu'amala da na gaba da ita a wurin aiki in ta samu aiki? Ya za ta yi mu'amala da na kasa da ita? Ya za ta yi mu'amala da 'ya'yanta? So wannan maganar bayi da bambanci da yanayi da kuma lalacewa da al'ummanmu take ciki. Kuma wallahi idan ba iyaye sun maida tarbiyya wani abu ne mai muhimmanci ba, wallahi za mu fara irin halin da kasashen turawa suke ciki wanda za ka ga ɗa na iya kashe mahaifinsa, ya tana iya kashe mahaifiyarta, ya ba sa saurara mahaifi horarwa ko faɗakarwa na iyayensu. Kuma yadda Allah ya halicci mutum akwai stages da yawa, akwai rukuni-rukuni da ɗan adam yake girma. Shi kwakwalwa bayi da wani nasaba da abunda bai taba ji ba, bai taba gani ba, bai taba dandanawa ba. Shi kwakwalwa dan adam duk yadda kaga mutum yana ɗabi'a, to ɗabi'an nan ba rana ɗaya ɗauke ta ba, akwai abubuwan da yake gani, akwai abubuwan da yake dandanawa, akwai abubuwan da yake gani, wanda su ne suke constitute su zama a turanci ana kiransa perception na dan adam. So wannan perception din mana fahimta din shine mutum zai dauka har ya je ya iya interpreting akan wani abu da ya faru a wani abu daban. So ni a fahimta na iyaye, musamman iyaye mata, domin ana magana iyaye mata domin su suka fi samun lokaci da yara, duk da ma abun ya faru a garin Abuja gari ne da iyayen mata da iyayen maza duka ma ba sa zama da yayansu. But amma abun da nake faɗa, idan kana son ƴaƴanka su amfane ka, to dole sai ka ba su tarbiya da za su yi tausayin ka, su yi jin kanka. Idan ba haka ba, za ka sha wahala ka kai su makaranta, za ka sha wahala ka fatar da su, ka sha wahala ka haife su, amma dan da baraka amfana da su ba. Yanzu mu har yanzu a Afirka, idan akwai wani abu da yake taimakonmu shine wannan tarbiyya na iyaye, domin duk yadda mutum ya sufa ƴaƴansa ba sa gudansa.
Masha Allahu. To Dr. Hawa, kina ganin waɗannan bayanai da kika yi wani irin matakai ya kamata a ci a bi domin a magance irin wannan matsalar cin zarafi tsakanin ɗalibai?
So akwai matakai da yawa wanda kowa sai ya ɗauki ya ja ɗamara gyara, ba kawai gwamnati bace, ba makaranta bace, ba iyaye kawai ba, da al'umma gaba ɗaya. Matakin farko da Allah ya ba wa mutum ɗa, saboda haka iyayensa su ne masu haƙƙin farko kafin ma a zo kan gwamnati ko a zo kan jama'a. Iyaye ya kamata su lura da mu'amalarsu da jama'a. A zamanin nan su janyo ƴaƴansu jiki. Mun zo zamani ne wanda ba irin na da ba. Ko ga abincin da muke ci ya bambanta mu shekara 50 zuwa sama akan ƴan yanzu ƙanana daga 40 ƙasa. Saboda a lokacin da kaman shekara 50 da ta wuce, yawan duniya bai kai yanzu ba, abinci isasshe ne. To yanzu akwai ƙwayoyi da ake jajjefawa a gonaki wanda suke tada abincinmu ya haɓaka. To abincin nan da muke ci ba lalle yana janyo mana kansa ba, bat yana iya janyo mana wasu abubuwa a jikinmu waɗanda ba za su ba mu tunani mai kyau ba, da abubuwa da yawa da iska ma da muke sha ta gurbanta. So saboda haka ba za mu jajirce ba akan abinda yake baya da baya yiwuwa. Dole mu tashi tsaye matakin farko, iyaye su ja ƴaƴansu a jiki. Irin kunyan nan ta Bahaushe a fidda ita. Kai uwa, kai uba, ya zamana ka tarbiyantar da ɗanka yana da walwala cewa duk abin da yake damun shi zai zo gare ka. To idan fa ya zo gare kan nan, yanda kuma kai ka kula shi, yana da tasiri akan ya ci gaba da zuwan maka. Idan yanzu yaro ya zo ya ce shi baya son zuwa makaranta, sai ya zo maka shi ya yi aikin sa fa ya gama, kai uwa ko uba ko wanda kake renan da, kai ne zaka ce bari ka ga to menene ya janyo wannan. Idan ka kyare shi na farko, watakila gobe ba zai zo ya faɗa ba. Idan kuma ka karbi uzurinsa, ka tashi ka tafi makaranta, ke uwa da masifa ko uba, kika je kika kunyata ɗanki, kin kuma janyo masa tsangwama. So wannan fa abu ne wanda ba zai yiwu ba a minti kaɗan a yi jawabi. Sannan mataki na biyu, idan aka fita da can a zamanin da da yanda muke rayuwa, akwai inda ake cewa ɗana kowa ne, wato ko makwabci zai iya tarbiyantar da yaro in ya ga yaro ba abin da yake ba daidai ba. To yanzu in kika lura za ki ga mu'amalarmu a tsakaninmu, sai dai in ka fita ka ga babba yana faɗa, yaro yana faɗa, tarbiya ta lalace, makwabci bai san haƙƙin makwabci ba, to sai mun fa dawo kan teburin tunani, mun gyara unguwanninmu, mun gyara gidajenmu. Sannan ita kuma gwamnati ita ce uwa uba. Ita ya kamata ta fidda kuɗi ta saka a gurin harkar bincike mai tsanani kan cewar menene yake dagula a harkokin yaranmu. A yanzu zaki ga yanda yaranmu suke zalunci kamar shan ƙwaya ne da iyawa tare suke tafiya. Wannan halayyar da take janyo yaro ya je sha ƙwaya, irin ta ce take janyo yaro ya zai ci zarafin wani, ko dai ya je ya ci zali, ya ci zarafi, ko ya fake ga ƙwaya. So gwamnati dole ta kawo matakai wanda za a shimfiɗa wa iyaye, kuma wanda za a shimfiɗa wa makarantu, da kuma jama'a gari gaba daya.
To ma sauraron mu anan zamu dakata da wannan tattaunawar sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar namu. Yanzu kuma zamu garzaya ga fagen kwalama amma kafin nan bari mu je ga hutun rabin lokaci kana muka dawo shirin namu zai dora.
Ta da Hajiya Halima Muhammad Muhammad wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka?
Sauraro assalamu alaikum barkanmu da yau za mu gabatar da farar miya. Wannan miya ce tamu ta ƙasa Nigeria amma ta gefen kudancin Nigeria.
To jamu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya?
To idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. Kin fahimta? Kaman tumbi da hanji.
To
akwai me sai banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai. Abodi inji Yarba suke kiranta. Sai a yi nemi su yin kashi uku kenan su zaka saya idan ka je siyan kayan cikin ka. Saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta.
Haka.
Kuma sannan idan ka je ma siya kai kokari. Akwai mai haske.
Akwai mai haske.
Akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duhu. Ka kaurace wa mai duhun nan ka dauki mai haske.
Shin dama ta farko an ce miyan nan farace.
Farace. To ana bukatan komai fari. To kin ga anan kika sai kayan cikin ki. To mai saurari tana iya bukatan kaza.
To inda hali.
Inda hali. Idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske. Kin fahimce ne in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske. To ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza. Ko ta yi da kayan ciki to wata zaki ga duk ta haɗe
to tana da
shi ta yi banda da kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza
da kaza
yawa sai kuma uwar gida tana buƙatan stockfish
shin kifin nan farin nan
uwar gida na buƙatan crayfish uwar gida na buƙatan barkono amma ba ja ba tana buƙatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu-duhu nan ta dan ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin attarugu yellow attarugu mai ruwan dorawa wa gida tana buƙatan albasa tana buƙatan tafarnuwa tana buƙatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abinda za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman 5-6 ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya yawa to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakki sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi sai ta ɗebi su sinadarin ɗanɗano sai ta barbada uwar gida idan ta hautsana tana iya dan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin
nan wato ya salala naman ya dan fara tilara
ya dan kama yawwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya dan shiga cikin nama maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kaman gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi kuma nama sai ki ji shi salam
haka
to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci zaki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kaman minti 5-7 sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan dorawa to uwar gida tana iya daukan bushashen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bare bawo ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan
wato dai duk yana da bawo kuma ana cire bawon amma a wannan karan a cire har bawon ya zama tsoka
kawai take bukata sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan bushashen tashen kifi da ake yankawa da zartu.
Wato stockfish
ne. Shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi, uwar gida ta wanke shi. Dan zafi wani lokaci yana zuwa da dan kwaro kwari. Sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa. Idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata, sai ta diba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata. Sai uwar gida ta rufe da murfi. Amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti 30 haka saboda naman ta yi laushi. Sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan kari. Sai uwar gida ta kara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan chicken da wanda yake jikin kifin ya wadata. To sai uwar gida ta dauki doyan ta
to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai atarugu an nika an markada an zuba ba
eh saboda shi mun kira shi farar miya
to su ba sa bukatan wa'annan
ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan
tun da miyan je jirkita kenan dan samu wani kala
to shi ainihin shi wannan atarugu mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta dauko doya
wannan
doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta dauko crayfish dinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doyar ta nuna sai uwar gida ta mutso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turmin ta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi
kamar
za ta yi sakwara
to
ta mai sakwara ta dake shi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta kukkutsura kamar loma-loma sai ta jajjefa a cikin wannan miya
to ta maida shi inda ya fito
eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wuta zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh sai ta tafi ta rika
yin har ya wargaje
zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi
wato kamar yana dai fatan doya ko da bai kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rika
to haka shi yake to wannan shine white soup
shine da farar miya
shine farar miya
wanda zaka ga ana ci ana su da hannu
eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne lawashi ta dan
yi dan watsa dai a ce dai ba dai kawai
bayan ta zuba a kwano
eh ba zalla haka kawai
sai wani kin ga zai ga kaman fakau haka ta ba shi to sai ta dan farbada mishi dan koran ganye haka kankana kuma kullun na ta koyi ta yi hakurin yanka dan bicicin nan ko kuma idan ba ta sa a dauka ganye mai girman ko da na ana ne ta dan ajiye a gefe babu matsala kulliya ne
to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa
eh to shi wannan miya uwar gida ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agbo
dama kin ce miyan na
kudanci ne dare ko kuma na agbo to amma tunda mu Hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa shi ma duk za ta iya ci da shi
eh kuma akwai dama ga iya sa daddawa misali
eh za a uwar gida ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci to ka samu dan kudanci
wasu a daddawa ma a yi irin nasu
irin nasu shi nyamuri yana da nashi
to
yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takardar siminti a cikin shi suke saka dan kankani haka za ki ga sun dan saka shi a jikin takardar siminti za su ɗauko dan ganye haka sai su kulle takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su
to in za dai ka girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu
komai na kudu
yawa an arewa ne shi ma
kai komai na arewa haka idan za ka yi na ba adami shi ma komai ka nemi na ba adami
da an sake wani abu za ki ga gaba daya miya ta jirkice
kuma dan idan kika je gida bayarabe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba ni kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga dandanin bai baki irin wannan nashin ba
kuma sararu baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau sai a kasance da mu a gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin wakiliyar mu Abuja Kayyabasha da dukkan abokan aiki musamman Zarau Fage sai Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa a Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji manku.